A yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya, zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da aka taba gudanarwa a tarihin kasar. Akwai yiwuwar yunwa, talauci da matsanancin matsa tattalin arziki da yawancin al'ummar kasar ke fuskanta a halin yanzu su yi tasiri a zaben, duk kuwa da matakan da ake ganin an dauka wajen yakar dabi'ar siyan ƙuri'un al'umma a lokutan zabe. La'akari da yiwuwar kuɗi ya taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar nan ta 2023 da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. Sakamakon yanayin da aka shiga na karancin kuɗi a hannun jama'a na ci gaba da sanya shakku a yanayin fitowar masu kada ƙuri'a. Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Isa Abdullahi, ya ce yanayin da ake ciki zai iya yin tasiri ga rashin nasarar zaɓuɓɓukan da ke tafe.
Yanayin tattalin arziki wato a yanzu wannan lokaci da kusan sati ɗaya ragewa babban zaɓe na Najeriya, a yanayi ne wanda kowa ya sani a takura ake. Domin babu hada-hadar kuɗaɗe tsakanin ma talakawa su na cinikayya da aka saba nan da can, a je ƙauyuka a saro kayan gona ko mutanen ƙauye su kawo gari a saida. Ya zama saboda wannan matsalar da aka rike kuɗi, kuma kuɗi bai wadata ba, bayan kuɗi bai wadata ba, babu hada-hada na bankuna, saboda ƙauyawa ba su da bankuna, ba su da kuma asusun banki. To wannan abu ya komar da cinikayya baya. To kuma so da yawa a jajiburin zabe sati guda ko kuma kusan wata guda zaka ga ana a 'yan takarkaru da yawancin manya-manyan 'yan siyasa masu goyon bayan manyan 'yan takara suna fidda kuɗaɗen da dama suka ajiye, da kuma manyan 'yan kasuwa da suke ganin za su kashe ma waɗansu a gwamnati kuɗi, domin idan wannan ɗin ya hau gwamnati ya ba su kwangila da sauran manyan abubuwa. To kaga yanzu shiru kake ji, babu kuɗi, babu walwala da mutane suke samu. Dama so da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fito da kuɗi ana rabawa, a manya-manyan ma'aikata suna samu, manya-manyan 'yan siyasa su samu, zaka ji shi yana shiga da fita cikin al'umma. To a yanzu babu. To gaskiya wannan ya sa waje ya zauna tsit shiru, dama ba a saba ba haka.
Najeriya dai ta jima tana fama da matsaloli irin na tsaro da tattalin arziki waɗanda kan haifar da cikas a lokutan zabe. To sai dai a wannan karan lamarin ya rincaɓe la'akari da yanda al'ummar kasar ke kokawa kan yanda sauya takardun kuɗin naira ya haifar da ɗimbin ƙalubale ta kowane fanni na rayuwa, ga kuma ƙarancin sabbin takardun nairan da ake fama da shi a halin yanzu, lamarin da ya haifar da koma baya a harkokin kasuwanci a faɗin ƙasar. Da haka muka je ta bakin 'yan kasuwa a Najeriya, ko yaya suke kallon zaben da ke tafe, kuma yaya za su tafiyar da al'amuran kasuwancin su.
Sunana Dalaji Ibrahim, ne dan kasuwa ne PS nake. To yanayin hada-hadan kasuwanci gashi nan muna da haƙuri yanda yake gudana, dan kamar yanda yake a baya ba haka yake yanzu ba. Yanzu saboda babu cash din, kin gan mu nan muna zanne, sai dai kamar wanda yake so tura ma wani dan uwansa kuɗi daga wani guri, zai zo yace da Allah ka cire daga kati na ka tura ma wani dan uwana. So wannan zaman muke, saboda ni kaina yanzu kuɗin da zan ci abinci ba ni da shi.
To ya hakan zai shafe yanayin zabe?
Kamar yanayin zabe mu abinda muke tunani, idan zabe din ya zo kamar mutanen da za su zo daga nesa, ina ganin kamar zai shafi abin, saboda ba su san kuɗin ma da za su transfer, tunda yanzu mutum ya tashi zai tafi gida bai san kuɗin da zai transfer, yana gaya ma ya zan yin tafi gida. So ya kake expecting kuma daga wurin da yake nesa ya biya ya zo kuma dan yayi zabe, more especially kamar wasu wurin da suke zabe a cikin gari ne kuma suna zama a ƙauye.
Sana da hira Abubakar Isawa. So kin ga dai inda kasuwa take ya boko wa shagon, gaskiya dai halin da yake ciki yanzu yanayin kasuwa dai to ba a ce komai, sai alhamdulillah ana kuka dai rashin kuɗi kan ha'ilau.
To amma ya wannan lamarin zai shafi harkokin zabe, ganin cewa a shekarun baya an saba yanda ake ada-ada, kuma wannan karan kuma ya canza?
Wannan karan dole za samu, ba za samu dai guri abin da ake so, inda ake samu kamar a baya ba zai yi ba yanzu. Da yadda kuɗin da ake samu taron support, ka hau ka zo gun da aka yi, ka zo ka yi, inda ana biyan kuɗi a zo, to yanzu ba kuɗi a hannun mutane su zo su yi zai. Wani iya zuwa daga Lugbe, Kucigoro, Karmajiji da can su wani eza area dai, anan suke yin gukacin zaɓensu nan wurin Laburi. So ba su kuɗin da za su biya mota su zo su. To gaskiya na karan dole za a ga rashin guri'in jama'a sosai, ba kamar fiye da aka yi na baya ba.
Harkokin siyasa a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya wani abun dubawa ne, musamman a lokutan da ake fama da rashin kwanciyar hankali. Sai dai a cewar mai sharhi kan sha'anin siyasa a Najeriya, Honorable Sa'idu Gombe, yanayin da ake ciki zai taimaka wajen rage siyasar siyan ƙuri'u.
Idan kika kalli su 'yan siyasa da suke ta hankoro wajen ganin sun samu kuɗi, wannan ɗin kamar zai taimaka wajen a rage siyasar siyan ƙuri'a. saboda babu kudin ma a hannun mutane da yawa ballantana ka je ka ce ka tirsasa mutane dan abin da zaka ba su ya dauke hankalinsu daga abin da ya cancanta wurin zabe wayanda suka shirye yin siyasa ta kudi to wannan kamar ya karya kadarin su kenan duk wanda zai siyasa yanzu zai siyasa ne bisa cancanta dan takara ya cancanta amma sai a ce saboda ba shi da kudi saboda haka ba za a zabe shi ba dan ga mai kudi yanzu kaga wannan ya kawo daidaito tsakanin mutane wajen zaben wanda ya cancanta in zaka zabe mutun zaka zabe shi ne bisa cancanta ba zaka zabe shi ne bisa kudi da zai baka ba saboda haka ina ganin wannan zai tasiri wajen rage mana yin siyasa ta kudi
to dan tabbatar da zaman lafiya tare da kaucewa duk wani hatsaniya da ka iya faruwa a babban zaben da ke tafi shugaban kungiyar One Nigeria Muhammad Salih Hassan yayi kira ga ƴan kasar da su fito kwansu da kwankwatan su wajen yin zabe ba tare da la'akari da halin kunci da ake ciki ba
abinda ni nake kiran ƴan Najeriya da su fito su yi zabe kamata mu zauna mu ce wai saboda wannan hali da ake ciki ba za mu yi zabe ba to in ka fada rijiya sai kai kwanciyanka a ciki ba za ka fito ba ai ba zai yiwu ba abinda ya kawo ya sa mu a cikin wannan hali shine zaben gurbatattun shugabanni to Allah ya kawo mana shi a daidai gaba an zo wajen saboda haka mutane a kowane irin yanayi a fito a yi zabe a zabi kuma shugabanni nagartattu kuma tattali na arziki namu na Najeriya wannan zamu warware a hankali insha Allah Allah zai warware mana wannan al'amari
ana sa ran al'ummar Najeriya za su yi ruwa su yi tsaki wajen tsabawa kansu shugabanni nagari da zai sanya wa kasar sassauci tare da ceto al'ummar sa daga dimbin matsalolin da aka shafa gomman shekaru ana fama da su a hannun shugabannin da suka gabata musamman wanda zai farfado da tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya ga kuma uwa uba tarin basu sukan da suka yi wa kasar katoto Shamsiya Hamza Ibrahim Muryar Amurka daga Abuja Najeriya